العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da kowacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana da muke darasi a wannan majalisi mai albarka cikin wannan littafi na rabbul qur'an ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud bin Abdullah da muke jin fassara da ayoyin qur'ani da jama'a ba wannan hali da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwaffaqa muna cikin suratul an'am da muka fara makon da ya wuce mun tsaya kan aya ta uku insha Allah za mu tashi wacce take biye da ita
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wama ta'tihim min ayatin من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
نعم sai kan ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatan ikonsa da buwayarsa cewa a sama shi ne Allah shi ne abin bauta kamar yadda a ƙasa ma shi ne abin bauta amma abin da ya saka ake bauta masa ma'ana ake bauta ma waninsa a ƙasa saboda zaluncin mutane zaluncin mutane shi ke sanyawa zaluncin aljanna bauta ma wani Allah irin wannan zalincin ko babu shi a cikin mala'ika shi ya saka a sama Allah kawai yake bautawa amma a ƙasa nan ma Allah ne shi ne abin bauta amma zalincin halitta shi ke sanya masa bauta amma ne kawai da Allah a matsayin sa shi ya sa duk wanda ya bauta ma wani Allah ba za a amsa masa ba kuma Allah ta'ala ya ambaci cewa yana sanar da abin da mutane suka asarta kuma yana sanar da abin da suka bayyana kuma duk abin da suka aikata ko yaya ke Allah ta'ala ya sani to nan ma dai shi fita yace kun ma yubayyinu kufrahu bi ayatin lahi ta'ala sannan kuma ayoyin da ke tafi Allah ko kuke zai bayyana yadda mutane suke kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa idrabahum anha da kuma yadda suke bujirma ayoyin Allah al-kulliya ayoyin da suka gani kowa zai iya tsaya ya gani ba'da ma bayyana ishrakahum billahi ta'ala bayan da Allah madaukaki ya ambace irin shirkin da suke yi masa wa irabahum an ba'd ayati tauhid da yadda suke gujire ma wasu daga cikin ayoyin da suka jaddada kadaituwar Allah fa qala sai Allah ya ce وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ wata aya daga cikin ayoyin ubangijinsu idan din nan in ma ta zama za'ida ne ko ta zama tabi'iyya ko dai in za'ida ne sai ya zamanto asali ma'anarsa وَمَا تَأْتِيهِمْ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ma'ana kowace aya in ya zama tabi'iyya ba kowace aya ne suke ƙaryatawa ba akwai ayar da ba su san ƙaryatawa ba to babu wata aya daga cikin ayoyin ubangiji da za su zakke masu illa kanu anha mu'ridin face sun zama masu bijirewa suna kau da kai game da wannan aya. In manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu Qur'ani sai su guje, har ma ba sa son sauraron abin da Annabi ya faɗa. Kuma idan sun ji ba sa ma yadda ya kai zuwa zukatansu ballantana su fahimci ma'ana, har su yi imani da shi saboda tsananin kangarewa da kuma ƙiyayya da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وإعرابهم كان سبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد. كما أبدا يسبب مسوى النبي جل وعلا سبب دا تقليد الأعمى دا سكي واتورو إن أنت متن مقلد التقليد شين كلام فرق ونعم كان بيبيا السا تو أنت تقليد الأعمى واتو كمان makawo da ɗan jagora. Ɗan jagora in ya rike sandan makawo yana tafiya da shi, ai duk inda aka je din sai yake kawai, ko da a ce mahalaka ce kawai din sai sai dai ji shi a cikin halaka. To irin wannan biyayya suke ma iyayensu da kakanni, wato su a tunaninsu ba abin da iyayensu da kakanninsu za su aikata wanda yake ba daidai ba. Shi ya saka duk abin da suka samu iyaye da kakanni suna aikatawa ba a yin tambaya a kai, kuma in an kushe masa aka ce ba daidai ba ne ba za su bar shi ba. Irin wannan shi ne abin da ya sanya suka bude ma ayoyin Allah, saboda ruku inna wajadina inna alfaina ma wajadina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. To wai su sai su ce dalilinsu kawai mun mun samu abinda muna riko ne da abinda muka tadda iyayenmu da kakanninmu da ni. Kamar a yanzu misali, da yawa daga cikin mutane saboda girmama abin da iyaye da kakanni suke yi yake hana su fahimtar gaskiya. Idan sun san iyayensu da kakanninsu sun yi riko da wata matafiya sun mutu a kayanta, girmamawan da suke ma iyaye ko kuma wani malami daga cikin malamai, an san wannan malamin babban malami wato mai kamun kai, mai yawan almajirai, mai yawan yin bauta, kuma ya tafi a kayan wata dariƙa ko ya tafi a kayan wani tafarki kuma a kansa ya mutu, duk lokacin da 'yan baya idan aka zo aka yi wa'azi na sunna sai ce yanzu su malam wane da malam wane, su tunanin malam wane da malam wane sun mutu a wannan tafarkin, shi zai hana su yadda da cewa abin da aka faɗa na malam wane nan ba daidai ba ne. Wannan duk shi ma ya shiga cikin taqlidul a'ma, wato bibiya a makance. To ba a so mutum ya yi bibiya a makance, ana so mutum ya yi bibiya na gidansa a buɗe. Ina ko yanzu ana samun muƙalladai, jullun jama'a za a ga muƙalladai ne, to amma taqlidin da ake yi ba zai zamanto wato taqlidi ne na makanta ba, taqlidi ne wanda ake ido a buɗe. Mutum yana kwaikwayon abin da malaminsa ya faɗa, yana ƙoƙarin ya aikata, ko za ka karanta abin da malamai suka faɗa a cikin littafi kuma za ka fa'idanta da shi. To amma sai ka ga abin da malamai suka rubuta in ba shi da dalili, ko kuma in ka kaddara yana da dalili, daga baya sai ka sami wani bayani da ya fayyace abinda wancan malamin ya rubuta ba daidai ba ne, sai ka sake na wancan sai ka riko da sabon da ka samu ma'abucin dalili. To kaga wannan bai zama to taqlidul a'ma ba. To su taqlidul a'ma suke yi ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba, kawai abinda wane ya faɗa ko wane ya mutu a kansa shine daidai. Irin wannan taqlidancin irin mama iyaye, ko da ku abin da suka yi riko da shi ba daidai ba ne, shi ya hana abin da musulunta. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa wa'azi, ya amku la ilaha illa Allah kalimatan hajju laka biha inda Allah, kace la ilaha illa Allah kalma ce da za ta zama hujja na roƙa maka ceto a wajen Allah subhanahu wataala, ko da ku kafunta ta ne a yanayin mutuwa na abin nan rayuwa ta karshe. To amma shi a lokacin abokansa muggan abokai ƙurana usudi da suke tare da shi, su Abu Jahal su biyu su ne suke cewa a targabu an millati Abdul Muttalib. Yanzu za ka kyamaci ka guje ma addinin babanka Abdul Muttalib? To shi kuma sai ya girma ma Abdul Muttalib da abinda Abdul Muttalib ya mutu a kai. A ƙarshe sai ya waiwaya ga annabi ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib, ya ce shi yana kayan addinin Abdul Muttalib, da haka ba zai karɓi na annabi ba. Tare da cewa ya yadda cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, wato bi anna ma ja'a bi Muhammadu huwa min khairil adyanil baqiyya, shi ma ya furta abinda annabi ya zo da shi yana daga cikin mafificen addinai da dan adam ya taba yi. Amma kaga taqlidul a'ma shi ne ya hana shi. Dalilin hikimar kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa musulmi wa'azi yana faɗakar da su, yana ambata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ɗayan ku baya cikar imani, ɗayan ku bai samu kamalar imani har sai na zan ni na fi soyuwa zuwa gare shi sama da mahaifansa, sama da ƴaƴansa, kai sama da kowa ma a cikin mutane. Hikimar kenan, domin in annabi shi ya fi soyuwa a zuciya, ba yadda za a yi fifita maganar wani sama da ta manzon Allah, ba yadda za a yi wani ya mutu akan wani tafarki da ya saba wa manzon Allah duk yadda kake son sa. In dai soyayyar annabi ita tafi, to za ka karkata ne zuwa ga wanda kake so. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u, za ka karkata ne zuwa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne hikima. To don haka abinda ya sabbaba musu shi ne taqliduhum al-a'ma lil aba'i wal ajdad la an tafakkur wa ta'ammul, ba wai a bisa sun yi tunani ne suka yi ta'ammuli suka yi lura cikin abinda annabi ya zo da shi, suka auna da abin da suka riski iyaye, sai suka ga cewa na iyayen shi ya fi ƙarfin dalili a kan nanu, a'a ba haka suka yi ba, kawai mujarradin taqlidul a'ma din. Kaga duk wanda ya riko da irin wannan wato uslubi da haka ne zai gudanar da addini, to tabbas ba zai sami istiqama. Allah ka daidaita mu a kan tafarki. Allah madaukaki ya ce faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahu, lalle hakika san karyata game da gaskiya. Gaskiya a nan ana nufin Alƙur'ani. Lamma ja'ahum, yayin da ya je musu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wa'azi, sai suka ki. Don haka Allah ta'ala ce fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, da sannu aqiba ƙarshen hukunci na abin da suka kasance suna yin gizgiri game da shi zai je musu. Amba annaba yana nufin babban labari, da aka ce anba'u manya-manyan labarai ke, to kuma yana zuwa da ma'ana har ilau, kamar yadda Fakhr al-Razi ya ambata cikin tafsirinsa, wato yana nuna al-muradu al-azabu alladhi anba'a Allahu bihi, wato azabar da Allah ya ba da labari za ta sami waɗanda suka saba masa, shi ne abin da ake nufi al-azab. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata game da kafirai, wala ta'lamunnahu ba'da hin, wato da sannu za ku san wannan batu ba'da hin, wato wala ta'lamunna naba'ahu, kaga naba'ahu azaba kenan, abi ma'ana wala ta'lamunna azabahu, za ku san azabar wannan kangarewar taku bayan wani zamani. Don haka nan an ba shi yasa malam mai fassara shi da awake, wato abin da zai biye baya, da sannu za su sani game da iskilin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yace huwa ma sayhiqu bihim min al-uqubatil ajila, shine abin da zai afka musu na uquba da za ta zo tun a nan duniya. Allati naqat biha ayatul wa'idi, wanda ayoyin da suke magana azaba za ta samu masu karyatawa ta kwamta. Wannaba, abin da ake nufi da naba, huwa al-khabarul azim ash-sha'n, babban labari mai girman sha'ani shi ne naba. Thumma shara'a fi tanbihihim ala wajhi tawbiqi, sannan sai ya shiga faɗakar da su, su dai kafiran ba a kosa. Allah ta'ala yana son bayinsa, shi yasa baya watsi da kasafinsu. tun da Allah ya aiko annabi Adam alayhi salam yazo shi da shari'a ya aiki ƴaƴansa ya dora su akan shari'a da zamani ya zamani suka bauɗe sai Allah subhanahu wataala ya fara aikowa annabi Nuhu alayhi salam kamar misali dabbar ka ce ko kuma kana tafiya da yaro sai yaro ya bar kan hanya ya bata me za a yi sai a tafi neman sa ko to sai Allah madaukaki da mutane suka bar kan hanya suka bace sai ya aiko annabi Nuhu ya ce ya je ya nemo su annabi Nuhu ya zo shekara 950 yana nemo su cikin jibin goshi ya samo yan kadan suka fusatar da Ubangiji annabi Nuhu ya musu addu'a Allah ya amsa masa ya halakar da duniyar gaba ɗaya tsayar da wannan yan kadan din ba su da amfani sauran aka ci gaba da addini da aka sake bautawa annabi Allah ta'ala ya sake aikowa annabawa wahidan tilwal akhar duk lokacin da aka bauta aka bar wannan hanyar to sai Allah madaukaki ya aiko manzanni da za su je cigiyarsu suna lalumo su suna ma kamo su wani lokaci su kamo su da sarƙa don su kawo su kan hanya har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce kana nasu ummatan wahida wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundhirin mutane sun kasance da a kayan addinin Allah ne lokacin da ya aiko annabi Adam ya saukar da annabi Adam ƴaƴansa haka suka yi har sai lokacin da suka bauɗe tukunna sai Allah ya aiko manzanni to Allah madaukaki baya daina kiran bayansa shi ya saka a da da Allah madaukaki ya ba da ajiyar littattafan da ya aiko ma annabawa da ya ba da ajiyarsu ga malamai sai aka yi coki aka faffata to da yake yanzu babu sauran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa karshen manzanni to sai Allah madaukaki Qur'anin da ya aiko sai bai bada ajiyarsa ga malamai ba irin yadda ake a baya ballantana a bata sakon Allah sai Allah ya ce a yanzu ni zan tsara abuna saboda me Allah yana son bayansa su ci gaba da samun shari'a har zuwa ranar alkiyama innama abinda aka yi wa malamai sai aka gadar musu karatun littafin da isar da shi to kaga wannan duka rahama ce ta Ubangiji yana nuna yana son bayansa baya so su shiga wuta lalumo su yake yi yana ta lalumo su dan ya dora su a tafarki to shi saka su ma waɗannan duk da karayatawar da suka yi Allah ta'ala bai gushe ba wajen cigiyarsu yana nemo su yana faɗakar da su shine ma ne yace kuma shara'a fi tamlihihim ala wajhi at-tawbih wa badal an-nasihati lahum sannan sai Allah ta'ala ya shiga bayani wajen faɗakar da su a bisa tafarki da yadda za a zarge su abin da suka aikata wa badal an-nasihati lahum a kuma isar da nasiha zuwa gare su fa qala sai Allah ya ce
alam yarab kam ahlakna min qablihim min qarnin مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
نعم الله تعالى yace alabiyarar masu karaita manzan Allah dinka shin basu gani bane fi asfarin yadda shafi wa gariha ka san su larabawa wato a zamanin da yawanci tafiyar da suke yi ƙasar sham ne da ƙasar yamma nan ne yawanci inda suka saba zuwa suka kasuwanci shine rahilatar shitani wa sayf tafiyar su da suke yi cikin bazara da kuma lokacin sanyi to su ba su san wajaje da yawa iya nan ne suka sani suke zuwa Allah kaɗan ne ƙwarar suke tsallakawa su tafi ƙasan Habasha ko su je su wani waje amma yawanci ƙasar Sham ƙasan Yaman nan ne inda suke zuwa kasuwa to da yake annabawan Allah an aiko su da dama sun rayu a ƙasar Sham ƙasan Filistin shine Allah ta'ala yake buga misalai da waɗannan wajaje kuma akwai kufai na waɗanda suka shuɗe da yawa a wajaje alam yara wa shin basu gani bane aka ce fi asfarihim ila shami wa ghayriha tafiyar da suke yi zuwa ƙasar Sham da suma da wasu wajajen ma kam khabariya ce bi ma'ana kathira ai kam ahalakna ai da yawa muka halakar min qablihim a gabanin su min qarnin na alqarnoni wato kar ana nufin ummatun min al-umamil madiya al-umma daga cikin al-umumin da suka shigo domin al-qarn yana nufin ummatun makkannahum Allah ta'ala ce su irin waɗancan al-umumin da muka halakar a gabanin su mun tsugunar da su mun ba su dama a dainahun makana mun ba su wajen zama fil ardi a ban ƙasa wato bil kowace wasa'a an ba su ƙarfi an ba su yalwa malam numan killakun irin abinda ban ba ku damar sa ba zai tibatun hannun gaiba nan an juya daga magana da su an dawo magana zuwa ga su musulmi kaga an ce alam yarau ba alam tarau aka ce sai ka ce malam duman killakum abinda ku kuma ban kuwa ku ba wa arsalna sama'a alaihim midrara kuma muka kawo sama wato muka sake sama a kansu midrara ruwa yana mai bibiyan juna ba wai an musu ruwa mamako ba a an musu ruwa wato a jajjere irin yadda ake bukata a samu dausayi shine nan malaji mutatabi'a waja'alna al-anhara tajri min tahtihim kuma muka sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su tahta masakinihim ta ƙarƙashin watan gidaddajin su kamar yadda malaji fassara ana fa ahlaknahum bi dhunubihim amma wannan bai hana ba Allah ya halakar da su sai Allah ya halakar da su kuma game da zunubin su bi takdhibihim al-anbiya saboda ƙaryata annabawan su suka yi wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin kuma sai muka bayan da muka halakar da su sai muka tada wata al'umma nan daban ma'ana sai aka halarci wata al'umma ta daban bayan su an halarta su a cikin wannan aya malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta nau'o'in ni'imomin da ya yi waɗannan kafirai har kashi uku ana musu kwatance ne su Quraishawa da suke ban kamar dukiya suke ban kamar ƙarfi suke ban kamar wasu ni'imomi na duniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi bai da kaza bai da kaza talakawa ke binsa su kuma suna da kaza suna da kaza to don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya sai ya kawo musu ni'imomi guda uku da yamma al'ummomin da suka gabata
sai aka kwatanta da nasu Quraishawa, kuma aka nuna cewa na wadancan yafi na Quraishawa. Na farko Allah subhanahu wata'ala yace makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, mun zaunar da su a ban kasa irin yadda ba a zaunar da ku ba. Wato a nan wajen an ambata musu wasu ni'imomi masu yawa, an ambaci misali dukiya, duka ya fada karkashin wato makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, wannan ku da rage ta mana. Ko ku juya direction dinta. Wato abu na farko abinda za a fahimta karkashin wannan makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, an ba su dukiya, an ba su ƴaƴa, an ba su tsawon shekaru irin yadda ba mu Quraishawa ba, al'ummomin da suka shuɗe an ba su irin wannan. Yanzu ko da misali a ce Samudawa da Adawa an ba su tsawon shekaru da ƙarfi da ba mu Quraishawa ba, su waɗannan suna ƙwaƙwalan jikin dutse su yi gida a ciki, kuma an ba su tsawon rayuwa. In kawai waya zuwa ga Fir'auna an ba su tsawon rayuwa sama da na Quraishawa, kuma an ba su dukiya sama da nasu. Al'ummomin da aka fifita a abubuwa na duniya a gabani suna da yawan gaske, to kaga nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya musu kutance suna su ba kan gobe yake ba. Sannan ka ce wa arsalna sama'a alaihim midrara, kaga ni ma ta biyu ke. Allah ta'ala ya ce ya aiko musu ruwan sama bi da bi, ba sa rasa ruwan sama. Alhali su ku a zamanin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ana rashin ruwa, yadda kake ga yanzu ana rashin ruwa Makkah, haka ake yi a zamanin Annabi, ita Makkah haka take da. Kuma ko Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya zo ajewa iyalansa da umarnin Allah, me ya ambata? Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'i inda baitikal muharram, a wani kuri wanda tsoro baya ba. To kaga nan da aka ambata wato wa arsalna samaa alaihim midrara, su wadancan sun samu ruwan sama irin wanda su mutanen Makkah ba su samu ba. Ni'ima ta uku, waja'alna al-anhara tajri min tahtihim, wato mun sanya ƙoramu na gudana a ƙarƙashin su. Nan ma ne yace tahta masakinihim, amma wasu malamai suka ce a'a, hadha yufidu kathratal basatin, ana nufin yawan gonakai ne. In yana gudana a ƙarƙashin gidajensu ai ginin rushewa zai. Shine abin da Fir'auna shi ma yake bankama a Annabi Musa da Banu Isra'il, yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, wato ƙoramun suna yalwatuwa a cikin gonakansa, yana bankama da cewa abincin da ake samu shi yake da iko a kansa. Mun gane ko? To don haka nan Allah subhanahu wata'ala ya fifita waɗancan al'ummomin da suka shuɗe a kan su Quraishawa da suke kafircewa Annabi ta waɗannan ɓangarori guda uku. To amma duk wannan ni'imar da aka ba su da suka saba wa manzannin da aka aika gare su bai hana Allah ya halakar da su ba. To idan wanda yake da wata ni'ima ta duniya sama da kai, ni'imarsa ba ta hana Allah ya kama shi a dalilin laifi ba, to ina kai da ban kai shi ba? Shi ne kwatancen da aka musu a nan domin su gane. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kuma bayan an halakar da su Allah ya ce sai kuma ya halicci wasu al'ummomin daban aqwaman. Wal qarnu lafdhun yutlaqu ala ma'anin kathira, in an ce qarn to lafazi ne wanda ana ambatonsa da ma'anoni mabambanta, shi ne ba wuce ma ya ce qarni ko. Fa yutlaqu ala al-jama'ati minan nas, jama'a na mutane ana ce da su qawm wato ana nufi ummatun kenan minan nas summu bi zalika liqtiranihi fi muddatin min az-zaman ana kiran su haka ne su al'umma a ce da su qarn saboda sun kusaci juna a wani mudda na lokacin da suka rayu to sai a ce da su qarn mun gane ko koda wannan yanzu yana nan tsogo ne tukub yayi kusan shekara 100 wannan shi kuma karami ne dan shekara 5 zai je wajen tsogo tukub din nan dan kusan shekara 100 sun yi zamani daya ko basu yi ba sun yi zamani daya to sai ya kira su karam wato ummatun kenan ko aljama'atu minan nas wa minhum qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga nan ne annabi yace khairul quruni arni ai kaga a cikin sahabbai akwai tsofaffi sannan akwai yara yara kanana ma sosai wadanda sama sama suke tunowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin suna da kuruci amma sai rayu da annabi kuma za a ce su malahum su ba za a ce karni guda suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an faɗa ne lokacin tiranihim fi muddatin min az-zaman wa yutlaqu al-muddatu ala al-muddati waz-zaman kuma ana ambatansa al-qarn yana kasancewa akan mudda na zamani ba al'umar ba misali sai a ce daga wannan lokaci zuwa lokaci kaza karni guda kenan min mi'ati sana wasu malamai suka ce abinda ake nufi a nan mudda na zamani shekara 100 daga wannan shekara zuwa wata shekara to an samu karni kenan shine ake cewa century ko aw 120 wasu malamai suce a 120 shine karni guda aw 80 wasu ce 80 aw 70 wasu ce 70 aw 60 wasu ce shekara 60 a tawalun malamai yace batutuwa dai a bisa kirdadon da malamai suke jai a larabci me ake nufi da karni in ana nufin mudda na zamani to dai nan Allah ta'ala ya ambata akwai al'umumin da suka rayu in ma lokaci guda in ma sun rayu a cikin wani zamani ne na lokaci tare Allah ya ba su ni'imomi amma dalilin ƙaryata manzanninsu kafirce ba Allah wannan bai hana Allah subhanahu wataala ya kama su ya halakar da su ba to don haka ana kashedi ne ana zargi ne da kuma rarashi da jan hankali da Qurayshawa kada su aikata irin abin da 'yan baya suka yi balle abin da ya sami 'yan baya su ma ya riske su ثم التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم to kage yanzu mu qur'anin baya sauka ya gama sauka ko to mu ma sai mu kwatanta zamanin abubuwan da ake aikatawa na ƙaryata Allah da ƙaryata manzansa da ka tofara a addinin Allah da aikata laifuka wanda Allah ya halakar da al'ummomin da suka gabata a dalilin haka to sai a kwatanta shi shin al'umma idan sun aikata haka su din ma za su kubuta ba za su kubuta ba inda za su kubuta halakarwa ta bai daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa ma al'umman sa kar a musu wannan la tuhdikuhum bi sanatin bi amma misali a ce yunwa ta zo lokaci guda ta addabi jama'a ta halakar da su irin yadda ake ma annabi Yusuf zamanin annabi Yusuf alaihi salam irin wannan a halakar da jama'a lokaci ɗaya baki ɗaya to shine wanda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai riske su ba amma azaba irin wanda Allah yake yi a al'ummomin baya za ta iya riskan bangarorin su wannan za ta iya kuma za a iya kama su da wata azaba da za ta gabe su ba tare da cewa an halakar da su gabaki ɗaya ba kamar yadda muke shaidawa babu irin azabar da Allah ya yi a baya wanda ba a yi wa mutanen yanzu ba ana yi musu a game gaba ɗaya ne a halakar shi ne ba a yi saboda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya katse ila qiyamis sa'a mane ce kuma tafata ila nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma batun ya waiwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai Allah ya ce masa walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasi da a ce za mu saukar da littafi gare ka a cikin takardu a rubuta shi a takardu maktuban yana nan a rubuce fi qirtasin rakkin kenan kama katarahu kamar yadda suka buda Imam Al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa akwai mutum biyu da suke wa annabi wannan kalubala. To shine Allah ta'ala ya ambata, haka nan ya zo cikin asbabun nuzul. To inda Allah ta'ala zai saukar, Qur'ani ya sauka, a aiko musu littafi a rubuce, mala'iku su kawo shi, kamar yadda aka yi ma mutanen annabi Musa, kamar yadda ake saukar da At-Taura. Ai, ka san ita At-Taura an saukar da ita cikin alluna a rubuta, haka nan aka saukar wa annabi Musa alayhi salam. Wa mutanensa sun gani, har ma sun ji maganar Allah yayin da annabi Musa yake magana da Ubangijinsa, amma cewa suka ce ba za su yi imani. To kaga ashe yanzu ba da suke wa annabi wannan kalubalen, da za a amsa musu ai haka ba za su yi imanin ba. Abin da ya hana waɗancan shi zai hana waɗannan. Duk lokacin da mutum ya ce ma annabi ba zai yi imani ba sai an kawo masa kaza, to ba zai yi imanin ba. Ba a sa sharaɗi ga Allah, imani baya bukatar sharaɗi. To Allah ta'ala ya ce wa law nazzalna alayka kitaban fi qirqas, da a ce za mu saukar maka da wani littafi a rubuce cikin takaddu, falamasuhu bi aydihim, su shafa shi da hannayensu. Malai ce ablagu min ayanuhu da annahu anfa lishakki, wannan ya fi kaiwa matuƙa. Maimakon a ce fa ayanuhu, su gan shi da idansu. Me saka wasu malamai suka ce ai saboda sau da yawa sihiri ba duhu da ake yi, ana yin sa ne a abin da ake gani, amma ba a cika yin sihiri na ba duhu ga abin da za a kama ba. Mafi yawancin ba duhu, sihiri na ba duhu, ana yin sa ne a nuna maka kawalwalliyar abu kaman gashi, alhali kuma zahiri ba shi din ba ne. Kaga haka saharatu fir'aun su ma suka yi ko ga annabi Musa, mukhayyalu ilayhim annaha tas'a, sai abin yana yi a idanunsu kaman igiyoyin na tafiya, alhali ba tafiya suke ba. Da a ce wani zai zo ya damka, to zai ga kawai ta koma igiya, dama kawai a ido ne aka yi ba duhu. To amma abin da aka kawo shi aka kama da hannu, to ya wuce sihiri. Mun gane ko? To shi saka nan aka ce da za a kawo musu su kama da hannunsu su shashafa su ji shi su jinjina. La qala alladhina kafaru, Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafirta da za su ce in hadha ai ma hadha illa sihrun mubin, wannan bai zama face tsabi ne bayyananne, ta'annutan wa inada, saboda bauɗewa da kuma tsaurin kai. Ai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ne, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi arjun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masfurun. Da kofa ma a wata aya Allah ya ce da za a bude musu kofa ne zuwa sama, su tattaka su je su sama. To wallahi za su ce kai kawai an tsafe mana idanunmu, gani muke kamar muna tashi sama, amma ba inda muka je. Mu da mutane ne wanda aka sihirce da za su faɗa ba, ma'ana duk yadda aka kai matuƙa wajen nuna musu aya ba za su. Ai duk annabawan da Allah ya aiko manzanni, ba wani da ma al'ummominsu ba wata al'umma da ce kalubale kawo mana kaza, a kawo kazan kuma su yi imani, ba sa yi, sai dai zamanto sababin halakar da su. Masu nakata sa'a gani suke cewa al'umma annabi salih gani suke cewa ba za a sami irin wannan taguwar ba, kawai suka faɗi wanda lissafinsu na doke rano, suka ce in kana so mai imani da kai to sai ka kawo mana taguwa faɗin ta ya kai zira'i kaza, tsayin ta ma ya kai zira'i kaza, kuma daga wancan dutsen muke so ta tsaga ta fito, kuma tana fitowa ta haihu. Gani suke abin ba zai yi ba, kuma sai hakan ta faru. Ya ce in na roƙi Ubangiji ya kawo muku wannan, za ku yarda? Suka ce ai shi kenan, ya roƙi Ubangijinsa, Ubangiji kuma ya musu abin da suke sa, sai suka razana. Sai ce to ƙari ma idan ta fito za ta zo ta da babbar hantsa, madara za ku daga ɗiba a ciki kuna sha sama da yadda za ku samu a jikin shanu abin nan na kura kuma. amma ba su yi imani ba, sai ma suka ce tana razana raƙumansu. Amma shi ma sai da ya samu su sharaɗi, laha shirkun wala kum shirkun yau min ma'alu. To amma ni ma zan samu ku sharaɗi, in ta fito kun san raƙumi yana shan ruwa, to rijiyarku guda ɗaya da ake shan ruwa a garin za a raba. Yau ku sha, gobe kuma ba mai shan ruwa za ta zo, ita ɗaya za ta sha. Kun yadda? Suka ce mun yadda, in dai har ka kawo mana, sai ma ya ƙara masa ya ce to a madadin ruwan da za ku sha ne za a dinga ba ku hantsar ta kuna tasa. Amma ba su yi imanin ba. To dukkan annabawan da Allah ya ba da labari waɗanda aka musu ƙalubalen ku kawo wata aya da su mutanen suka ƙaga, shi ya saka duk yadda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ambata suka ƙaga ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai ba su ayar da suke, in banda abinda suka roƙa tun farkon kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu kashe. Suka nemi cewa wata ya tsage, annabi ya roƙi Allah kuma watan ya tsage, kuma ƙabilar da dutsen da aka faɗa yake kusa, suke kusa da shi, suka ce lallai a dare rana kaza mun ga wata ya tsage kuma ya sauko kan dutse. Ko ba su yi ba ne? To Allah subhanahu wa ta'ala ba ya san halakar da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya saboda hikima ta ilahiyya. To nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inda a ce hakan za ta faru, fala masuhu bi aidihim, su taba shi da hannunsu. Laqala alladhina kafaru, da ko waɗanda suka kafir ta lallai za su ce in hadha illa sihrun mubin, wannan bai zamba face tsafi ne kawai bayyananne aka zo mana da shi. Wa qalu, suka kuma ce ai kuffaru makkata, su kafiran makka da suke musawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da ya zo da shi. Laula unzila alaihi malaku, me zai hana a saukar da mala'ika tare da shi ne? Ba shi kenan sai ya zama warkan ba, ya rika gaskata shi, sadiqun yana gaskata shi. Duk inda ya zo shi wa'azi, in ya aka a saukar masa aya, in ya faɗa ya ce an saukar min aya, sai mala'ika ya ce eh ni ma manzo ne tare da shi, an saukar masa tabbas an saukar masa. Wai sai an yi haka ne, sai ina ma da ai haka, da kaga shi kenan kawai sai su yi imani. Allah ta'ala ce walau anzalna malaka, inda a ce za mu saukar da wani mala'ika kamar qatarahu, kamar yadda suka bi da falam yu'minu, kuma ba su yi imani ba da qudiyal amr, da an hukunta al'amar bi halakihim, da an halakar da su. Kuma la yunzarun, kuma da ba za a shaurara musu ba. Yumhaluna, ba za a shaurara musu ba, li tawbatin aw ma'dira, dan su tuba ko kuma su ba da wani uzuri. Ka sunnatin lahi fi man qablahum, kamar yadda haka ne sunnar Allah cikin waɗanda suka gabata suka nemi abu aka yi ba su imani ba, ana halakar da su. Min ihlakihim inda wujudi muqtarahihim idha lam yu'minu, na halakar da su da Allah ta'ala zai yayin da abin da suka bid'a ya samu kuma ba su yi imani. To kaga anan wajen akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukaki ya ce wa qalu laula unzila alaihi malakun, sai ce walau anzalna malaka, da a ce mun saukar da mala'ika, da qudiya al'amr, da hukunta al'amr ta bangarori mabambanta. Na ɗaya, inda a ce an saukar musu da mala'ika, la qudiya al'amr, ma'ana da duk gabaɗayan su mutuwa za su yi daga saukar mala'ika, saboda ba a yi mutum don ya ga mala'ika ba, ba za ka iya ɗaukan ganin mala'ika ba. Ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun yana ƙarami Allah ta'ala ya yi tattalin manzon Allah ga annabta, kyawawan ɗabi'u zuciyarsa aka wanke ta, yadda zuciyarsa za ta iya ɗaukan abin da kai ba za ka iya ɗauka ba. Aka ba shi shaja'a, kuma sai Allah ta'ala ya fara nuna masa ishara tun kafin annabtar ta zo, kamar yadda ya zo cikin hadithin Ummul Mu'minin Aisha wanda Imam Bukhari ya kawo. Ar-ru'yatul manamiyya, ar-ru'yatul manamiyya, mafarkai da annabi yake yi. farkon abin da aka so mu masa ishara na wahayi mafarkai annabi sallallahu alaihi wasallam in yi mafarkin wani abu a yadda yake da maganar da aka faɗa da inda aka yi da lokacin da aka yi mafarki in ya wayi gari ko in Allah ya yarda wannan abin zai faru kamar yadda ya gani a mafarki haka yake faruwa ga Allah duk abin da ya gani a mafarki to zai ga kuma ya faru exactly yadda ya gani ba bambanci kaga duka wannan ana fitayar din sa ne ko annabta to amma duk da wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril ko wangira faduwa ya maka shi yansu mai ganin sa na farko da sai so tukunna da ya farfado ne kuma sai mala'ika jibril ya saki dawo shock din farko yanzu ya absorb amma annabiyun ma da ya gani a limoce yake har da ya masa wahayin abin da ya masa wahayi na ayoyi biyar na farko ala al-jahl al-aqwal me yayi annabi a limoce ya tafi gida yana zuba hankalinsa a tashi wajen matarsa ummul mu'minin khadija Allah ya kara mata yarda to annabi sallallahu alaihi wasallama sau biyu ya ga malaika jibril a sifarsa kada ka tsammata wahayin da ake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga kai ya kalli malaika jibril wahayin ake zuwa a karanta masa wahayin kuma ya san malaika jibril ba ganin sa yake sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril a sifarsa ganin sa na farko a tsorace ganshi shine agogon jira ganin sa na biyu lokacin da aka yi mi'raji da shi isra'ila mi'raji anan ne ya ga mala'ika jibril har ma ya ce ya gan shi da fuka-fukai guda 500 ya gan shi a asalin siffarsa so biyu annabi ya ga mala'ika jibril to don haka shi mutum dama Allah bai yi shi don ya ga mala'ika ba in ka ga mala'ika mutuwa za ka yi shi sanan Allah ya ce walau an sanna malakan la qudiya al-amr fasara guda ke ai da kuma mutuwa za su instantly ba wani zancen kuma karɓar sako sai dai mutuwa kawai zuwan da mala'iku suke yi ga annabawa su kawo musu saƙonni sau da yawa ɗin suna zuwa musu ne a siffa ta mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a siffa ta mutum mala'ika jibril yake zuwa masa in zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam daiku ibrahim al-mukramin sun zo mutane ne ya gani bai ma gane mala'iku ba ne kawai shi da ya ga mutane shi suka ma yaje shi fa ma labi fa an ja'a bi itin amin in ya san mala'iku ne ba zai kawo musu naman maraki ba amma nan ne ya ga san maraki ya ce matarsa ta gyagyara aka gyara aka kawo musu fa qarabahu ilayhi qala ala ta'kulun kawai suka zuba abinci ido ya ga baki ba sai ya so mu tsorata wannan wannan irin baki ne ai sai tsorata ba ko ya zo balle tafiya irin ta da ya zo ganinka ba ko ka kawo masa abinci kuma yake ci sai ka tsorata wannan bakon ka na kirki ne sai suka ce a'a mu kuma manzanni ne mu mala'iku ne ibadi tukunne gane mala'ikun Allah ne su din ne kuma suka ce sun an ake zuwa wajen annabi Lut annabi Lut me yayi mutanen garin masu mutane suka gani samari kyawawa sun zo suka zo suna neman yin iya shege yake cewa zan muku kaza inda ina da dangi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid haka abin yake kasancewa a siffa na mutane suke zo wadanda suka je mutum biyu mala'iku guda biyu wajen annabi Dawud fa al ataka nabul khasmi is tasawwur al mihrab su ma mala'iku ne suka zo masa a matsayin mutane ya suka kawo masa hukunci kuma ya hukunci koda Maryam ibnat Imran ummu Isa alayhi salam mala'ika jibril da aka aike shi wajen ta ya sanya mata dan da za ta haifa a wannan lokacin shi aka ce fa tamassala laha basharan sawiya shi saka hadithin Imam Bukhari da a'imma na Umar ibn Khattab sai ba da labarin wani mutum ya zo mana ko shadidu bayadu thiyabi shadidu sawatir wa asli la yarqu illa ahadun daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya yace ka san wane ne mai tambayar ka ya umara ta da man sa'i yace Allahu rasuluhu yace hadha jibril ataku ya'allimukum dinakum jibril ne yazo koya muku addini ba sai kan mutum yazo to haka suke zuwa shi ya saka ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sau da yawa mala'ika Jibril idan zai zo masa musamman karshe sai yake zuwa masa a sifata dihyatul kalbi wani sahabin annabi sai zo masa a sifata dihya akwai wani sahabin annabi kyakkyawan mutum to sai zo masa a sifata dihyatul kalbi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to kaga nan ashe nan da Allah ya ce walau anzalna malakan la qudiya al-amr ai da zamu saukar mala'ika ai shikenan mutuwa duk za su ba su iyawa kuma yana daukan ma'ana walau anzalna malakan la qudiya al-amr ai da a ce zamu aiko musu mala'ika la qudiya al-amr ma'ana da za su ƙaryata shi ba ma zai yi a aiko musu mala'ika a matsayinsa na mala'ika ba mun fahimta ba za a aiko musu shi a matsayinsa na mala'ika ba to da a ce za a aiko yadda suke so a matsayinsa na mala'ikan ƙaryata shi za su yi kuma da Allah ya halakar da su ko da mala'ikan ne Allah ya ba su ikon su ganshi kuma ya musu wa'azin za su ƙaryata shi kamar yadda suka ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yace ba da nazul mala'ikata illa bil haqqi wama kanu idhan munzar ba ma saukar da mala'iku sai a bisa batu wani musamman na batu na musamman in kuma mala'iku suka sauka to a lokacin ba wai gargadi suka zo yi ba kuma ba za a shaurara wa mutanen ba an aiko su ne don su halakar da haka in sun zo a samu yadda su kawai za su yi kamar yadda suka gaya wa annabi Ibrahim cewa an aike mu ne inna ursina ila qawmi lut an aike mu zuwa ga mutanen annabi lut ne zamu halakar da su annabi Ibrahim ya san halakar yace inna fihim lut akwai annabi lut fa a ciki ya za ku halakar da su ce nahnu a'lamu bi man fiha mun bi ka sanin waye yake da ba kowa za a halakar ba shi zamu tsayar da shi shi da iyalansa a samin haka aiko hankalinsa sai ya kwanta shi annabi Ibrahim ya san annabi lut zai tsira ban da shi to dan haka Allah subhanahu wata'ala yace yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura ashe idan aka aika da mala'iku halaka da shine yace da qudiya al amr da al'amarin zai gama kawai an yanke hukunci sai Allah ta'ala yace walau ja'alnahu malakan aqaddari da a ce shi wanda za a aika musu a matsayin manzon za a sanya shi ya zamanto mala'ika ne ai al-munazzala ilayhi wanda aka sauka zuwa gare su ko wanda zai zo ya gaskata annabin da za a ce wani mala'ika ya zo Allah ya aiko shi Allah ya ce laja'alnahu rajulan da za mu sanya shi ya zamanto mutum ne ko ba haka ba bisa bayanin da aka yi a baya dan ba za su iya ganin mala'ika ba da Allah zai aiko mala'ika ya zo ya gaskata annabi a saƙon da yake isarwa dan su yadda to ku zai aiko shi ne a matsayin mutum zai canja siffarsa ya zo musu a matsayin mutum kuma da za su ƙaryata ai ala surati a bisa sura ta mutum da ya tamakkanu min ru'yati dan samu damar ganinsa in la quwwata lil bashar ala ru'yati al malak domin dan adam ba shi da ikon ya ga mala'ika aljanni ma yanka gani ba aljanni ba wani abu ma kawai kaga wani kawal wanda sai mutum kaga ya rude a wani musamman a ce akwai wata kuka a wajen kome yana tafiya sai kaga wani abu kaga ce an fara innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ba ka ke wada kaga mutum abuje a kwana ana matofi kansa yana ne ba kunce to balle ya ce ka ga mala'ika ba aljannin ma shi wannan ya gani ba ko wani abu ne sai rubuta shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laja'alnahu rajulan da za a sanya shi ya zamanto mutum kuma inda ya zo shi a matsayin mutum za su tareta za ce a wannan ai mutum ne kawai ya zo shi yake mana zance ko ba haka ba ai shi duk wanda ya kangare ya zafi bata ba kusur wadda za ka biyo da shi ya yadda in ba Allah ne masa kyautar shari'a ba Allah shi ne mai bada shari'a man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah shirar da shi to shi ne shiryayye amma wanda Allah bai ba shari'a bai badda shi ba za ka taɓa samun majibincin da zai rusar da shi zuwa ga gaskiya ba. Shi yasa Allah ya ce wala labasna, ai law anzalnahu wa ja'alnahu rajula, da za mu saukar da mala'ikan mu sanya shi a matsayin mutum, la labasna, da mun rikitar musu alaihim a kansu, ai shabbahana, da mun sanya musu shubuha, da mun rikitar da su, mayar da su abinda dama suka zaɓa suka rikitar da kansu da shi, ma'ana da Allah zai wanzar da su a kayan batan da suka zaɓa wa kansu. Abinda ya sa suka ƙaneta annabi shubuha ce ta sa suka ƙaneta, ba wanda dalili ba. Za a ce ya za a yi kuma na mutum basharar rasula, ya za a aiko mana mutum a matsayin manzo, me yasa ba za a aiko mana mala'ika ba? To ku da za a kawo mala'ikan, in ya zo a matsayin mala'ika ba su iya ganin sa, da za a maida shi ya zama mutum, to kuma da abin ba zai yiwu ba. Kamar yadda can da aka ce walau anzalna malakan la qudiyat amr, wata fassara ta uku wanda ita ma tana hada da wannan, inda Allah zai kaddara mala'ika ya zo yana wa'azi a mutane, ya zo a matsayin mutum yana musu wa'azi, to fa in sun ƙaryata ba zai kyale su kamar yadda annabi ya kyale su, ko ba haka wannan? Ba zai kyale su. Kuma inda shi mala'ikan aka aiko ya yi wa mutane wa'azi don su bi Allah, to kuwa zai gagaza wasu. Saboda a tsarin mala'ika yadda yake bauta ma Allah 100% yake, to idan ya zo mutane suka kasa yin abin da ya kamata, to zai gagaza wasu, kuma ba zai musu rangwame ya kyale su kamar yadda manzon Allah yake kyale su ya tararashin su ba. Mala'ika ya zo shi yana maka wa'azi kuma ka ce ai abin da aka aiko ka da shi ƙarya ne, zai kyale ka? Tunan ya buge mutum? Mutum ya mutu? Ya halaka? To kaga la qudiyat amr. Shi yasa nan ma aka ce wala labasna alaihim ma yalbisu, da an rikita, Allah ce da mu rikita musu abinda suka rikitar da kansu da shi. Shubuhar da suka sa ta sa suka ƙaryata annabi a baya, ita ce yanzu ma za su wanzu a kanta su rikitar da kansu wajen ƙaryata mala'ika. Da an yaqulu, za su ce ma hadha illa basharun mithlukum, wannan din ma dai ba kowa bane, mutum ne irin ku. Ya'kulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabun, hakan za su faɗa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya hukuntar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ayoyin da suke tafe, in Allah ta'ala ya kira yau wani mako ma karanta su ne zai lai ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ya ba mu ikon aiki da shi, wanda muka kuskura ko muna roƙon Allah ya shafe shi a zukatanmu ya kuma gafarta mana. Allah shirya da mu hanya madaidaiciya. Allah ka kawo mana rangwame cikin wannan rayuwa. Yan uwa wanda suka gamu da ibtila'i na ruwa, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mafita. Allah ka laye musu gurbin abin da aka rasa. Allah ubangiji ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Iyayenmu da malamanmu waɗanda suka riga mu suka rasu, ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu, ya haskaka musu kaburburansu. Mu da muke raye, Allah ubangiji ya kyautata mana ƙarshenmu. Dan uwanmu da ba su da lafiya, Allah ubangiji ya ba su lafiya. Masu nitas yana gida har yanzu yana fama da rashin lafiya, ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya da dukkan sauran yan uwan da ba su da lafiya. Dattawanmu na wannan majalisi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya, ya ƙara albarka a rayuwarsu. Mu ma da muke biye, ubangiji Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana albarka a rayuwarmu. Allah ya albarkaci zuriyarmu, ya shirar da su hanya madaidaiciya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.